بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما إن مكتئب fassara littafin Hisnul Muslim, ko abun da ya sawwaka na littafin Hisnul Muslim min tsakar kitabi wa sunna. Amma wasu sun ba da shawara maimakon mu cankocan mu cankocan, ko mu dinga tsallake wasu addu'o'in, ya kamata mu karanta littafin a jere. In ya so daga baya sai mu kammala, in ba mu samu kammalawa a yanzu ba. Ma'ana kowace addu'a ko kuma kowane abu za mu karanta dukkan addu'o'in da shi malam ya kawo a ƙarƙashin wannan matsala ɗin. Idan muka karanta duka sai mu tafi kuma babi na gaba ko kuma addu'a ta gaba, a haka har iya inda muka tsaya. Sannan daga baya kuma in Allah ya sa muna da rai da lafiya, bayan sallah sai mu kammala fassara littafin. Wato littafin za mu fassara ne fassara mai sauƙi, ma'ana ba fassara wanda za mu yi sharhi dogon bayani ba. Mu fassara addu'an, mu faɗi ga inda addu'an ta zo, ga hadisin da ta zo. Ma'ana wannan addu'an ta tabbata a hadisin da wani ya rawaito, kuma ingantaccen hadisi. Saboda Hisnul Muslim ko kuma mai wannan littafin Dr. Sa'id Aliyu ko Sa'id bin Ali Al-Khafani ya zaɓo zikiri ne da addu'o'i waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, banda da'ifan hadisai, banda da'ifan hadisai. Duk hadisin da ka gani a nan, to akwai malamin da ya masa hukuncin cewa ya inganta daga cikin malamin hadisi. Saboda haka littafin shi ya samu karɓuwa a duniya. Saɓanin wasu littattafai da aka yi na addu'o'i, kamar addu'a'ul mustajab, za ka samu a ciki akwai addu'o'in da ba su inganta ba. Sunan littafin Hisnul Muslim min afkari kitabi wa sunna, wato katangan musulmi ko kuma kariyan musulmi daga zikirin da ya zo daga Alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan an ce zikiri, addu'a ta shiga ciki. Duk addu'an da za ka yi sunanta zikiri ko wani zikiri. Saboda haka wannan littafin, inda za ka ɗauke shi ka tabbata duk abin da ke cikinsa, to da ka samu kariya. Wato addu'o'in da suke ciki kariya ne a gare ka, kuma an ɗauko su ne daga cikin Alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wanda ya wallafa littafin shi ne Dr. Sa'id bin Ali bin Wahfi Al-Qahtani, sunan malamin kenan. Wannan littafin ya samu karɓuwa a duniya, kusan babu inda babu shi a duniyar musulunci a yanzu. An yaɗa shi saboda muhimmancinsa, saboda mutane kar su rabu da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan shi malamin yana da wani babban littafi ne da ya sunansa Al-Zikr wa Du'a wal Ilaj bir Ruqa min al-Kitabi wa Sunna, wani babban littafi ne mujalladi hudu. To shi ne sai ya rairayo mana, ya ɗan takuro mana wa'innan addu'o'in daga wannan littafi ɗin. Yace ya kuna khafifal hamli fil asfar, don ya zama a halin tafiya ma za ka iya sa shi a jifinka ka tafi da shi. Ko da ba ka haddace addu'o'in ba, za ka iya karantawa daga addu'o'in. Wato ba sai mun karanta muqaddiman ba, sai dai yana da kyau mu sani cewa addu'o'i suna da mahimmanci, ko zikirin Allah yana da mahimmanci. Malam ya kawo mana ayoyi da Qur'ani da abin nan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke nuna falalan zikiri da falalan addu'o'i. Daga cikinsu akwai fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Ubangiji ta'ala yake, ku ambace ni zan ambace ku, ma'ana ku ambace ni zan ɗaukaka darajanku, ku gode mini kada ku butulce mini. Idan kana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, shi ma zai ambace ka. In ya ambace ka kuma ya ɗaukaka darajanka, wa rafa'na laka dhikrak wa innahu la dhikrun laka wa li qaumi. Idan aka ce yanzu ko gwamnan garin nan aka ce yana faɗan sunanka, wasu suka je wurinsa ziyara sai faɗi sunanka, ya ambaci sunanka, ya faɗi wata magana, to idan aka zo aka baka labari zaka ji dadin cewa fa sai ya san daga ko bai manta da kai ba ballan sana shugaban kasa to bare a ce ubangiji subhanahu wataala ya ambace ka ya bada labarin ka wa mala'iku da makusantansa to kaga wannan ba karamar daraja bane to in kana ambaton Allah ubangiji ta'ala shi ma sai ya ambace ka ma'ana ya daukaka darajanka sannan Allah ta'ala ya ce allazina amanu ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katira ya ko dan dauka imani ko ambaci Allah ambato mai yawa wato koshe zama akwai ambaton Allah a tare da kai idan kana yin haka zaka samu kusanci zuwa ga ubangiji subhanahu wataala kuma zaka samu daukaka sannan wata ran Allah ta'ala yake wazzakirina la katiran wazzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima masu ambaton Allah dewa maza da masu ambaton Allah dewa mata Allah ya tanada musu gafara da lada mai girma gafara da lada mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya tashi da daddare sai ya sada iyalinsa suka yi nafila raka'a biyu Allah zai rubuta cikin masu ambaton Allah dewa maza da masu ambaton Allah dewa mata kuma ya tada musu gafara da lada mai girma shine aljanna to da aka salla zikirin Allah ne subhanahu wataala ke sa manzo Allah ya ce kai nafila raka'a biyu ka shiga cikin masu ambaton Allah dewa sannan ubangiji ta'ala ya ce wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahr min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin ka ambaci ubangijin ka subhanahu wataala a ranka wato a cikin sirri kuma tazarruan kana mai kankan da kai karka dinga zikirin kuma kana nuna isa wani ne kai ta isa kai kaza ne in kai haka to baka bi umurnin da Allah ta'ala ya baka ba na ladduba zikiri sannan ka ambaci Allah kana mai tsoron Allah subhanahu wataala ba tare da kana bayyanawa ba kana bin kan titi kana la ilaha illa Allah ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko makamancin wannan ba a yin haka sabo mazala ka sa ba su yi haka ba kuma ubangiji ta'ala bai koyar da haka ba shi zikirin Allah a sirrance ake yin sa saboda nafila ne abu ne zaka yi shi tsakanin ka da Allah akwai bukatan ka koyi kada wani ya san ma kana yi sai dai inda sunna ta zo cewa ana bayyanawa wannan kuma sai ka bayyana kaman bayan sallah ya zo a sunna za a iya bayyana zikirin da ake na bayan sallah wannan sai ka takaita akan wanda sunna ta tabbatar da cewa za a iya bayyanawa amma in ba haka ba asali ya zama cewa a buri ake ambaton Allah ta'ala kai kade kana yi kana iya kokarin ka wajen boyewa kada ma wani ya sani domin kada abun ya shafi ikhlasin ka kar abun ya shafi wato yin abu da kake don Allah don neman yardan Allah don idan mutane suka sani to kuma sai zuciyanka ta dinga riya maka fa mutanen nan sun san cewa ni mai kokari ne ni mai zikiri ne ni mai ibada ne ni mai ambaton Allah ne kenan sai ya sa maka riya ne makon kai don Allah sai dawo kana yi don sai zama ka dawo kana yi don mutane sannan Allah ta'ala yace ka dinga ambaton sa safiya da yammaci safe da yamma kar ka kasance daga cikin rafkanannu kar mutum ya zama rafkanin ne shine wanda baya ambaton Allah subhanahu wataala duk wani motsin da zaka yi a duniyan nan to akwai wata ibada da aka shar'anta maka daga cikin daga wayan gari daga safe har zuwa dare akwai zikiri da addu'o'i da ya kamata ka dinga yi a cikin dukkan ayyukan da zaka yi sai sa su suka wallafa littattafai suka sa masa amalul yawmi wal layla aikin dare da rana kuma duk zikiri aka kawo da addu'o'i na dare da rana din gaba daya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sannan ya tabbata hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalul ladhi yadhkuru rabbahu والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت misalin wanda yake ambaton ubangijin sa da wanda baya ambaton ubangiji subhanahu wataala kamar misalin rayayye ne da matacce in baka ambaton Allah ka zama matacce in kana ambaton Allah kai ne rayayye alafazin muslim misalin gidan da ake ambaton Allah ta'ala da gidan da ba ambaton Allah ta'ala kamar misalin rayayye da matacce duk gidan da ba a zikirin Allah macicin gida ne inda ake zikirin Allah kuma zai zama rayayyen gida ne saboda haka karaya kanka da gidanka da zikirin Allah subhanahu wataala salla karatun alqur'ani da tasbihi da hailala da sauransu sannan ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma a Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi shine hadisin Abdullah ibn Busrin Allah ya jaddace shi ce anna rajulan qala ya rasulullah inna shara'i al-islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi ayyi shay'in atashabbatu bihi qala la yazalu lisanu qara'a min dhikrillah wato wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah shari'o'in musulunci sun yi mini yawa wato abubuwa na falala da ake ta faɗa wanda ake buƙatan kai na nafila sun yi yawa ba wai farilla ba farilla kam kowa dole sai yi iya abinda aka farlanta masa to amma abubuwa na nafila sun yi yawa sallah azumi da sadaka da zikiri da sauransu to sai shi yake tambayar manzala kama ka bani labarin wani abu zan rike ne daga cikin abubuwan da ake faɗa na falala na nafila nan wanne yafi muhimmanci in rike shi ya zama bana rikuwa da shi shine ma'anar aka shabbatu bi yani aka allaku bihi in rataye da shi sai maza za su sai ce masa la yazalu lisanuka rataban min zikrillah kada harshen ka ya gushe yana danye daga ambaton Allah subhanahu wataala in kana ambaton Allah akwai yawo akan harshen ka akwai yawo a bakin ka to da haka koyaushe ka zama kana zikirin Allah subhanahu wataala sannan ko yana buƙatan ka sanya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zikirin sa sai kai irin wannan zikirin to da haka in ka kama wannan kofar to shikenan ka kama kofa mafi muhimmanci ka kama aiki mafi muhimmanci daga cikin ayyuka wato na nafila sannan haka nan hadisi ya inganta daga Abu Dawud hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man qa'ada maq'adan lam yadhkuri Allah fihi kanat alayhi min Allah tiratun wa man istaja maqdan lam yadhkuri Allah fihi kanat alayhi min Allah tira duk wanda ya zauna a wurin zama a wani majalisi ya tashi ya tafi bai ambaci Allah ba subhanahu wataala to wannan ya zama asara a gare shi shine ma'anar tira na kasa wato sai abun ya zama na kasa ta waya a gare shi ranar lahira za a sa masa kamar a majigi don projecto a sa masa ya duba ya ga irin rayuwansa sai ga sai ya zauna a wuri kaza ya yi ta hira ya bata lokaci ya zauna a wuri kaza ya bata lokaci bai yi ne ba bai ambaci Allah subhanahu wataala amma ya ambaci Allah bai zai ga cewa asara yayi a wannan majalisin ba haka nan duk wanda ya kwanta a wajen kwanciya ba tare da ya ambaci Allah ba wannan abu zai kasance masa asara a wurin Allah subhanahu wataala to da haka akwai zikirin da ake yi in an zauna akwai kuma zikirin da ake yi idan an zo kwanciya duk za mu yi bayani a kansa da kuma in an tashi daga ainihin kwanciya sannan wani hadisin wanda ainihin Imam Tirmidhi ya ruwaito ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi wa lam yusallu ala nabiyhim illa kana alaihim tira fa in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum duk wanda waɗanda suka zauna a wani majalisi har suka tashi basu ambaci Allah subhanahu wataala wato basu faɗi wani abu na yabon Allah ko na umarnin Allah ko na darajar Ubangiji subhanahu wataala ko ba su yi zikiri ba su la ilaha illallah da sauransu kuma ba su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba ba ce wannan zaman ya zame musu asara ya zame musu tawaya na ayyukansu in Allah ta'ala ga dama ya azabtar da su in ya ga dama kuma ya gafarta musu sannan wani hadisi yace ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an misli jifati himarin wa kana lahum hasara babu wasu mutane da za su wato zauna a wani majalisi ba su ambaci Allah ba subhanahu wataala face sun tashi suna wari kamar mushin jaki kuma sannan zaman nasu ya zame musu asara wato kai ne ba za ka ji warin ba amma saboda zaman da suka yi ba sa ambaton Allah ta'ala za su tashi suna wari kamar mushin jaki wato ya zame musu kuma asara ranar alkiyama za su yi nadaman wannan zaman da suka yi saboda haka kenan ya kamata musulmi rayuwarsa gaba ɗaya ta zama zikirin Allah subhanahu wataala menene zikirin Allah abubuwa ne da yawa sallah zikirin Allah ne karatun alqur'ani zikirin Allah ne yin wa'azi zikirin Allah ne umri da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki zikirin Allah ne a zauna ana karanta addini ana karantar da addini ko ana sauraron karantar da addini shi ma zikirin Allah ne to da haka duk zaman ka ko ina kake zama zikirin Allah kake haka nan fadan su la ilaha illallah su astaghfirullah su hasbunallahu wa ni'mal wakeel su salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin sa zikirin Allah ne, saboda haka mutum ya zama yana zikiri a mafi galibin wato ainihin lokuta ba. To za mu shiga cikin abin da ya shafi ainihin wato addu'o'i. Addu'a ta farko shine azkarul istiqaz minan nawm, zikirin da ake yi wajen farkawa daga bacci. In mutum ya tashi daga bacci, akwai zikirin da ya kamata yi, malam sai ya fara daga tashi daga bacci, ba daga yin bacci ba. Tare da cewa kuma galibi addu'o'in da suka zo na tashi daga bacci suna haɗe da nami na bacci, saboda in ka tashi daga bacci ai nan ne lokacin da ka fara aiki, daga safiya kana yi har dare, har lokacin da zaka kwanta, to sai a ga maka addu'ar kuma kwanciya, lokacin da ka kwanta zaka yi bacci. Shikenan aikin ya kare, shine amalul yawmi wal layla, aikin yini da dare. To sai aka fara da in ka tashi daga bacci me ya kamata ka yi, shine ga addu'o'in guda hudu. Addu'a ta farko ko zikiri na farko, alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Ka fassara sanan alhamdulillahi, dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, allazi ahyana, wanda ya raya mu, ba'dama amatana, bayan ya kashe mu, wa ilayhin nushur, wato tashi izuwa gare shi ne, tashi ranar alkiyama izuwa gare shi ne, tashi daga kaburbura. Wannan hadisin Huzaifa, wanda ainihin Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi, wanda yake ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in ya farka daga bacci yana karanta wannan addu'a, alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Wato wannan addu'an akwai wa'azi a cikinta, mutum ya gode wa Allah ta'ala da ya raya shi bayan ya kashe shi, wani irin kisa ya masa bayan ya ɗauki ransa a lokacin da yake bacci, domin bacci kanin mutuwa ne, bacci kanin mutuwa ne. Suna cewa annawmu aqul, abin nan aqul maut a larabci, to bacci dan uwan mutuwa ne, yana nufin, suna nufin dan uwansa karami shine kaninsa, bacci kanin mutuwa ne. To da haka lokacin da kake bacci Allah ta'ala ya ɗauke ranka, shi yasa baka jin duk abin da ake, sai in ka farka, in ka zo farka sai Allah ya mayar maka da wannan rai. To amma ba ɗaukewa irin na kashewa wanda zai zama kwata-kwata, babu numfashi, babu motsi a jikinka ba, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa huwa allazi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum binnahar, Allah ta'ala shi ne yake ɗaukan ranku da diddire, sannan kuma ya san me kuke yi da rana, wani irin laifuffuka kuke yi da rana Ubangiji ta'ala ya sani. To da haka Allah yana ɗaukar ran mutum da daddare, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati alaiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah ta'ala shine wanda yake ɗaukar ran rayuka a lokacin da suke bacci, shine yake ɗaukar ran rayuka wanda bai kashe su ba a lokacin da suke bacci. Wato lokacin da kake bacci Allah ya ɗauke ranka, amma ya dawo maka da shi, bai tafiyar da shi gaba ɗaya mai ma'anar mutuwa ba, amma lokacin da kake farke kuma Ubangiji ta'ala sai ya ɗauke ranka. Sai idan mutum ya bacci Allah ta'ala ga dama sai ya zarce, sai ya tafi can, wato ya wuce lahira daga baccinsa. Wani haka ne, yana bacci kawai sai a yi ta tada shi, ba zai tashi ba, an ɗauke ransa ya wuce lahira ta can. In ya ga dama kuma sai ya sake ran, wato ya bar ran ɗin, ya dawo maka da ranka har zuwa ga ajalin da Allah ta'ala ya kaddara a wannan lokacin za ka bar duniya. To da haka sai a dawo maka da ranka har zuwa lokacin da za ka tafi. Ubangiji ta'ala ya ce akwai ayoyi a cikin me, a cikin wannan. Mutum ya yi bacci kamar ya mutu amma bai mutu ba, sai kuma ya farka. Sannan sai ya ce wa ilayhin nushur, makoma zuwa gare shi ne. Wato ma'ana yin bacci ka tashi yana nuna maka cewa rayuwar nan za ta kare, za ka mutu kuma a sake tasanka. Kamar yadda kake bacci ka farka, haka za ka mutu kuma a tashi ka, shi yasa aka kare da wa ilayhi annushur, tashi zuwa gare shi ne. Shi yasa manzala kama a wata khutubarsa, wanda yawa ainihin larabawa farkon da aka haiko shi, ya ce wallahi innakum latamutuna kama tanamun wa latastaiqizuna wa latub'athuna kama tastaiqizun, ya ce wallahi za ku mutu kamar yadda kuke bacci, kuma za a tashe ku kamar yadda kuke farkawa daga baccinku. Saboda haka kenan mutuwa ko kuma bacci alama ce ta mutuwa, tashi daga bacci kuma alama ne na tashin alkiyama, cewa za a tashi mutum. Shi yasa wannan addu'a lokacin da kake yin ta sai ka dinga hararo, wata ran zaka mutu kuma bayan ka mutu za a tashe ka. Shine ma'anar alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. Mun gode wa Allah ta'ala da ya raya mu, bayan ya dauki ranmu kuma izuwa gare shi ne za a tashi. Sannan addu'a ta biyu, ina fatan mun fahimci fassarar wannan addu'a. الدعاء تبيو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربي اغفر لي. وانا الدعاء كما تثبت لك حديث عبادة بن الصامت مزن الله صلى الله عليه وسلم shi ya bada wannan addu'an, yace duk wanda ya tashi daga bacci yayi wannan addu'an za a gafarta masa, za a gafarta masa zunubansa. Kuma fa inda astujiba lahu fa in qama fatawadda thumma salla qubila salatuhu, idan yayi addu'a kuma za a amsa masa addu'a, in yayi tashi yayi alwala yayi salla za a karfi sallarsa. Kina wannan addu'an tana da fa'idoji guda uku. Fa'ida ta farko, in ka tashi daga bacci kai ta za a gafarta maka zunubanka. Fa'ida na biyu, idan ka yi addu'a da a amsa maka addu'arka. Sababi ne na amsa addu'a, lokacin da ka tashi daga bacci kai wannan addu'a, to za a amsa maka addu'arka kuma daga baya idan kai. Sannan na biyu kuma, in kai alwala kai sallah, Allah zai karbi wato sallanka. Addu'ar kuma ita ce kamar yadda na karanta ta, ga fassaranta nan. La ilaha illallahu, babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, wahdahu shi kadai ne. La sharika lahu, ba shi da abokin tarayya. Lakul mulku, mulki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne kaɗai mai mulki, don babu wanda yake da mulki irin nasa. Sannan walahul hamdu, yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu kila su ce duk inda aka zo alhamdu sai ce yabo, bana cewa godiya, kuma wasu suna fassarawa da godiya. Saboda akwai bambanci godiya da yabo. Kuma alhamdu yabo ne, ko da ko mun fassara shi godiya, to yabon muke nufi shine alwasfu bil jamil, ka siffanta abu da cewa yana da kyau, ka faɗe shi, ka yabe shi, wannan shi ake cewa alhamdu, shine godiya. Ashukuru shine godiya, shukuru kuma a ammu min alhamdi, kamar yadda muka sha bayani, shukuru ya fi hamdu, don shi bayan ka gode masa da baki ka yabe shi, to kuma za ka aikata da gabanka ka masa wani aikin alkhairi wanda yake nuna ka yi godiya din. Sannan kuma a zuciyanka ka ji cewa akwai ni'iman da ya maka. Sannan ita godiya tana zuwa bayan ni'ima ne, idan mutum ya kyautata maka sai ka ce na gode na gode. Amma yabonsa kuma, ko ya kyautata maka ko bai kyautata maka ba, za ka yabe shi. Ko kansa ya kyautatawa masa, ko kansa ya kyautatawa, za ka yi cewa kai wani yana da kokarin ibada wallahi, wani yana da tawazu, wani yana da kaza. Haka nan yi wani alheri sai ka ce kai wani yana kula da ƴan uwansa, wani yana sadaka, yana kula da miskinai, gashi ba kai yi wa ba, amma kuma za ka yabe shi. To wannan shine ake cewa alhamdu. So da haka lahul hamdu, dukkan yabo ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan komai, ba abun da yake gagaransa, shine al-azizu gagarau, ba abun da yake gagaransa. Amma dan adam kuma wani abun yana gagaransa. Sannan subhanallahi, sarki ya tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana baya siffantuwa da dukkan wata siffa ta tawaya. Allah ta'ala dukkan siffofinsa na kamala ne. Shi ba makaho bane, ba kurma bane, ba kuturu bane, ba gurgu bane, kuma ba jahili bane. Duk wannan siffofi ne na tawaya. In ka ce subhanallahi, to ka tsarkake Allah daga irin wannan siffofin, baya mutuwa. Kuma Allah ba fakiri bane, duka wannan siffofi ne na tawaya. In ka ce subhanallahi, shine ka tsarkake Allah daga dukkan wata siffa ta aibi, ka siffanta shi da dukkan siffa ta kamala. Sannan walhamdulillah, dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala. Wala ilaha illallah, babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Wallahu akbar, Allah shine mafi girma, wato babu wani abu mai girma irin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar min kulli shay'in, ya fi sammai da kasai girma, ya fi dukkan halittansa girma subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ya zo a aya, wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini. Allah ta'ala yake kafirai ba su san darajan Allah ba, ma qadarullah haqqa qadrihi, ba su daraja Allah yanda ya kamata su daraja shi ba, saboda dukkan sammai Allah ta'ala zai naɗe ta da hannunsa na dama ranar alkiyama. kasai zai nade ta da hannunsa na hakura na alkiyama, in yi nannade su gaba ɗayansu kamar ka rike kwayan zarra, in ji Abdullahi bin Abbas, sai ya ce anal maliku aina mulukul ardi, ni ne sarki ina sarakunan duniya, ba wanda ya isa yi magana, saboda haka babu mai mulki irinsa. Ubangiji ta'ala shi ne ya fi kowane abu girma, to ka tashi daga bacci kana faɗan wannan. Sannan wala haula, babu dabara a cikin dukkan tasarrufin da ɗan adam yake yi, bai da wani wayo da zai sa ya samu wani alkhairi ko kuma ya kauce wa wani sharri, ya kauce wani sharrin. Wala quwwata, bai da wani karfi da zai iya samar wa kansa wani abu mai amfani illa billahi, sai da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah, ko suka ce la haula an ma'siyatillah wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah, shi ne ma'anar la haula wala quwwata illa billah. Baka da wata dabara da zaka iya kaucewa sabon Allah, baka da wani karfi da zaka ce zaka iya yi wa Allah da'a illa billahi, ai illa bi'aunillah, sai da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka in ka ce la haula wala quwwata illa billah, duk ka mai da al'amarin kai zuwa ga Allah. In ka ka bar sabon Allah, Allah ne ya taimake ka, ba wayonka ba, ba dabaran ka. In ka kana da'a wa Allah ta'ala, Allah ne ya taimake ka, ba karfinka ba ne. In karfi ne ba ka fi wani ba, wani kuma baya yin da'a ne. Sannan al'ali, Allah shi ne maɗaukaki, wato uluwu ƙadirin da uluwu ƙaharin da uluwu zatin. Allah shi ne maɗaukaki, ba wanda ya kai shi daraja, ya fi kowa daraja, ya fi komi daraja. Shi ne kuma maɗaukaki mai rinjayen kowane irin abu, wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, shi ne mai rinjayen komai, ba abin da yake gagaransa. Sannan da uluwu zatin, shi ne yake saman halittansa gaba ɗaya, shi ya ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, shi ne marinjaye kuma yana saman bayinsa gaba ɗaya. To kaga nan ka ɗaukaka Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan al-azim, Allah shi ne mai girma, babu abin da ya kai shi girma. Sannan sai ka ce rabbi ghafirli, ya Allah ka gafarta mini, ya Allah ka gafarta mini. Kai bi Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Sai ka ce rabbin ghafirli, kai bi Allah, ka kadaita shi a wajen ibada, shi kawai tantance a bauta masa. Sannan ka nuna cewa shi ne mai iko a kan komai, kuma ka tsarkake shi daga duk wata siffa ta aibi, siffofinsa kammalallu ne. Sannan kuma ka nuna ya fi komi girma, kuma ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, da kace la haula wala quwwata illa billah. Sannan kuma ka nuna Allah ya fi komi ɗaukaka, da ka gama wannan gaba ɗaya sai ka ce rabbi ghafirli, ya Allah ka gafarta mini, shi ne ƙarshen addu'a ne. Duk mutumin da ya hakan kuma, mazala kama ya ce Allah zai gafarta masa, zai amsa addu'ansa, sannan kuma zai karɓi sallansa. Haka zuwa ƙarshen hadisi. Saboda haka wannan addu'a ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim rabbi ighfirli. Wannan ita ce addu'a ta biyu. In kana so ka hada su duka kai, ko kuma ka dauki daya, ko ka ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur, in iya wannan ka iya haddacewa sai kai bayan ka tashi daga bacci, ko kuma kai wannan, ko ka hada duka biyu, ko da wa'inda zamu faɗa a nan gaba, ko kai daya, ko yau kai wannan, gobe ka canja wannan, ko kuma duka hada su kai su a lokaci guda, ko wanne kai ka tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na uku, ko addu'a ta uku, ko zikiri na uku, shine alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dhikri. Wannan hadisin, wannan kuma yazo a hadisin Abu Huraira, wanda manzon Allah ta sawa yake idza staqaza ahdukum falyaqul, in dai ku ya farka daga bacci ya fada, sai fadi wannan addu'a, alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dhikri. Alhamdulillahi, dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi afani, wanda ya bani lafiya, fi jasadi, a cikin jikina, wato na zama lafiyayye, wa radda alayya ruhi, kuma ya mayar min da raina, dan da ya karɓi ran ko lokacin da mutum yake bacci. Sannan wa azina li bi dhikrihi, kuma ya mini izini da zikirinsa, wato bayan ya bani lafiya kuma na yamir min da raina na tashi gashi yanzu har ina addu'an tashi daga bacci shine ma'anar yamin izini wato ya kore min yamin gamon katar da zikirin sa gashi yanzu ina zikiri to da haka ya kamata in ka tashi ka ganka lafiyayye to Allah ta'ala ya mayar maka da ranka da baka san inda kake ba ka tashi daga bacci to kai addu'a shine zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ka godewa Allah a bisa wannan in ka godewa Allah Ubangiji ta'ala sai ya kula da kai wannan ita ce wato addu'a ta uku ko kuma zikiri na uku wanda ake bayan an tashi daga bacci sannan na hudu kuma hadisin Abdullah ibn Abbas ne yace ya kwanta wato yayi bacci a ɗakin Maimuna khalasa wato ita ce ainihin abun nan yafin donsa kenan yar uwar mahaifiyarsa sai zama manzala ta suna yana ya zai kwana a wannan ɗakin zai kwana a ɗakin wato khalasa Maimuna matarsa ne saboda haka sai suka kwanta a wannan ɗaki din shi Abdullahi ibn Abbas yana yaro ɗan ƙarami manzala ta suna ya kwanta da matarsa a tsawon gadon shi kuma ya zo ta ƙafafuwansa ya kwanta to da manzala ta suna ya tashi daga bacci cikin jiri shikenan sai ya karanta ayoyi goma na ƙarshe daga cikin suratu Ali Imran ayoyi goma na ƙarshe daga suratu Ali Imran to shine malam ya kawo mana ayoyin kawai ga sunan inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لكم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وإن سوني وإن آيه قداغوما وإن منظم الله sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da ya tashi cikin dare kafin yayi nafila ya tashi cikin dare kafin ya tashi alwala yayi nafila sai mun ce za mu fassara su anya gare dauke mana lokacin gaba ɗaya kuwa na'am mu fassara bari mu fassara sama sama na'am ba sama sama ba sai dai sama-sama in ba haka wannan ai majalisi ne bai zama kansa bari mu yi fassara ba ƙarin bayani yace inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab lalle tabbas a cikin halittar sammai da ƙasai da sabanin dare da yini akwai ayoyi ga ma'abota hankali wato in ka duba sama sannan ka duba ƙasa yadda Allah ya halicce ta sannan dare ya zo yini ya zo wannan yanzu gari ya waye kuma sai kaga dare yayi gari ya waye lalle akwai ayoyi da suke nuna alaman kuduran Ubangiji subhanahu wataala da hikimarsa da kuma cewa shi kadai ne ya cancanta a bauta masa amma ga wanda suke da hankali mara hankali ba zai gane ba to ina yi karin bayani kenan ko ila ba zai iya fassara haka na wucewa bari in jarraba alladhina yaquluna laha qiyaman wato masu hankalin wanda suke wa'azantuwa da halittar sammai da kasai da wucewan dare da yini sune wanda suke ammaton Allah kiyaman a tsaye وقعودًا da kuma a zaune wa ala junubihi in suna kwantewa suna ambaton Allah subhanahu wa ta'ala banawai tafakkaruna fi khalqi samawati wal ard kuma suna ta tunani cikin halittan samai da ƙasa innan su tsaya tsaf su yi nazari su duba sama su duba ƙasa da girman su sai kaji suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batilan ya Allah baka halicci wannan don ƙarna ba subhanaka sarkiya tabbatan maka faqina azaban nar ka kiyamu daga azaban wuta wato tunanin su sai ba su lalle sama da ƙasan nan ba a banza aka halicce su an halicce su don su nuna mana girman ubangiji subhanahu wataala ko mu ji tsoron sa mu bi abin da yake mu yi mu hadu daga abin da ya hana sai mu kai kuma mutum ya roki ya ce subhanaka sarki ya tabbatar maka baka siffantuwa da wasa ko kuma da siffofi na tawaya faqina azaban nari Allah ka kiyaye mu daga azaban wuta sai su ce kuma rabbana innaka man tudkhili an-nara faqad akhzaytahu ya Allah duk wanda ka shigar da wuta fa ka tabar da shi faqad akhzaytahu ka kaskantar da shi wa ma lizalimin min ansar azalimin kuma wanda suka ki su yi tauhidi suka ki su yi addini yanda ya kamata ba su da mai taimaka musu ya hana su shigar da su wutan tabbas za su shiga wutan kuma za su kaskanta a cikin ta rabbana innana sami'na munadiyan ya Allah mun ji mai kira zuwa ga addininka da tauhidinka yunadi lil imani yana kira cewa azo ayi imani an aminu bi rabbikum cewa ku yi imani da ubangijin ku fa amanna sai muka yi imani yanzu suna tawassuli kuma da me kyawawan ayyukan su da imanin su da Allah subhanahu wataala sai su ce kuma zo gashi ga addu'a za a yi kai bi Allah ta'ala kamar da al'amarin kai zuwa gare shi sai kuma ka roke shi saboda haka sai suka ce rabbana faghfir lana ya Allah ka gafarta mana zunubana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ya Allah ka gafarta mana wato ainihin munanan ayyukanmu shine ma'ana sayyi'atina ka kankare mana munanan ayyukanmu karka gafarta abinda karka kama mu da su yanzu ana akwai bambanci zunub da kuma sayyi'atina faghfir lana zunubana ka gafarta mana manya-manyan zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kananan zunuban ma'ana da manyan da kananan duk sun nemi Allah ta'ala ya yafe musu wa tawaffana ma'al abrar kuma ka dauki ranmu tare da mutanen kirki ma'ana ka tashe mu tare da mutanen kirki ranar alkiyama kaga yanzu bambanta ya aka ya zama akwai bambanci tsakanin zunub da sayyi'at kuma sai mu dauki wani lokaci Allah ka dauki ranmu tare da me wato ainihin mutanen kirki ya zama makoman mu aljanna ne faghfir lana dhunubana rabbana wa atina ma wa'adtana ya Allah ka ba mu abinda ka mana alƙawari ala rusulika a bisa manzanninka don manzanni sun zo da addini suka ce duk wanda ya bi addini sakamakonsa aljanna ne duk wanda ya bi addini amma wanda bai bi ba kuma to zai zama sakamakonsa wutar jahannama to su sun yi imani sai suka ce ya Allah ka ba mu abinda ka mana alƙawari a bisa harshen ko haratan manzanninka wala tukhzina yawmal qiyamati karka kaskantar da mu ranar alkiyama innaka la tukhliful mi'ad ya Allah baka saba alkawari Allah ya riga alkawari duk wanda ya masa da'a zai shigar da shi aljanna shigenan fastajaba lahum rabbuhum fi Allah ta'ala ya amsa musu anni la udhiu amala amilin ni bana so zartar da aikin mai aiki minkum daga cikin ku min zakarin aw unsa ko namiji ko mace wani yayi wani aiki na lada a ce ban bashi ladan ba ubangiji ta'ala ya ce baya wannan in kai aiki ko kwayan zarra ne zaka gani zaka ga sakamakonsa ba'dhukum min ba'din shashin ku daga shashi ne wato shashin ku ya zo daga shashi shashin ku yana taimakon shashi fallazina ahajaru wadanda suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim aka kore su daga gidajensu aka fidda su daga gidajensu a makka ko wani garin da ba suka tafi madina wa udu fi sabili aka cutar da su don bin tafarki na inji ubangiji ta'ala don sun bi addini aka cutar da su wa qatalu suka yaki da kafurai wa qutilu aka kashe su suka yi shahada Allah ta'ala ya ce la ukaffiranna anhum sayyiati tabbas sai na kankare musu zunubansu wa la udkhilannahum jannatin kuma tabbas zan shigar da su aljanna tajri min tahtiha al-anharu wanda koramo na giya da ruwa da zuma da nono suke gudana a karkashin su sawaban min indillah wannan sakamako ne daga wajen Allah subhanahu wataala wallahu indahu husnul sawab ubangiji ta'ala shine yake da kyakkyawan sakamako a wurin sa la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada jujjuyawan wadanda suka kafurta a cikin garuruwa sharholiyan su ya rode ka, kai ma ka ce za ka yi irin nasu, mata'un qalilun, dan jin daɗi ne ɗan kaɗan fa rayuwar duniya ɗin in ma ka samu ɗin. Thumma ma'awahum jahannam, sannan makomarsu wutan jahannama ne, wa bisal mihad, tir da shimfiɗa, ma'ana shimfiɗa ta yi muni idan ita ce wutan jahannama, ita za a shimfiɗa mutum a ɗora shi ya kwanta a kai. Sai Allah ta'ala ya ce lakinnal ladhina taqaw rabbahum, sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu, suka bi umarninsa, suka hannu daga abin da ya hana, lahum jannatun, suna da aljannatai tajri min tahtihal anharu, wanda ƙoramo na giya da ruwa da zuma da nono yake gudana a ƙarƙashinsu, su ɗiba su sha yanda suke so. Sannan khalidina fiha, suna masu dawwama a cikin aljannan. Nuzulan, wannan gara ne min indillahi, daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala, wato irin abincin da za a tarbi bako idan ya zo kafin a kawo masa abinci mai nauyi. Wa ma indillahi khairul lil abrar, sakamako kyakkyawa da yake wurin Ubangiji ta'ala shi yafi alkhairi lil abrari, ga mutanen kirki akan wani wata shakatawa da za yi a rayuwar duniya. Sai Allah ta'ala ce wa inna min ahlil kitabi, lallai tabbas daga cikin ahlul kitabi akwai, laman yu'minu billahi, wanda yake imani da Allah ta'ala, wa ma unzila ilaykum, da abunda aka saukar muku, wa ma unzila ilayhim, da abunda aka saukar musu, kama Abdullah ibn Salam da yin su Salman al-Fari. Sun yi imani da addininsu, da at-taura da injila, kuma sun yi imani da wato al-Qur'ani, sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da imani da annabi Isa. Sannan khashi'ina lillah, suna masu kankantar da kansu ga Allah subhanahu wa ta'ala. La yashtaruna bi ayati Allahi samanan qalilan, la yashtaruna bi ayati Allahi, ba sa musanya ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala samanan, da wani dan abun duniya qalilan, dan kadan, wato ba sa karban wani abun duniya dan kadan su kibin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maimakon su yi aiki da Qur'ani, sai su zabi wani abu na rayuwar duniya, ba sa yin haka. Shi ne ma'anar la yashtaruna bi ayati Allahi samanan qalilan, ba sa musanya ayoyin Allah da wani dan abun duniya dan kadan, sai a baka abun duniya sai ka ki imani, su ba ka yin haka. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, waɗannan suna da ladansu da Allah ta'ala ya tanada musu, inda rabbihim, a wajen Ubangijinsu, inna Allaha sari'ul hisab, Allah ta'ala mai gaggawan hisabi ne, a cikin rabin yini zai yi wa mutanen duniya da na farko da na ƙarshe gaba ɗaya hisabi, cikin rabin yini ranar alkiyama. Zaka Allah ta'ala mai gaggawan hisabi ne. Ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, isbiru, ku yi haƙuri akan addini, ku yi haƙuri. Kar ku ce wahala za ta sa ku bar addinin Allah, ku yi haƙuri. Wa sabiru, ku yi gasan haƙurin, ma'ana su ma kafirin ai suna shan wahala a wurin yaƙi. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, amma watarjuna min Allahi ma la yarju, su ma suna jin radadin, kuma suna dagewa su yi haƙuri akan haka. Allah ta'ala ce suna jira da dai kamar nauke ji, sai dai bambancin ku da su ko kuna kaunar rahmar Allah subhanahu wata'ala a bisa wahalan da kuke sha, su kuma wutar jahannama za su tafi. Sannan warabidu, ku yi zaman dako, wato shine ku tottoshe kofofuwan gari, duk wata kofan gari a sa masu tsaro a wuri shine ribadi, can kofan a sa masu tsaro don kar kafirai su zo suna shiga garuruwan musulmi suna cutar da su. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala, la'allakum tuflihun, domin ku samu rabo ranar alkiyama. La'alla ana nufin domin, ba wai wataƙila ba. La'alla a cikin alqur'ani lit-ta'lil ne, la'alla sai kwa ɗaya kawai, la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra, wataƙila in ka saki matarka karka batta, karka fitar da ita daga gidan, wataƙila ka ji kana sha'awan ka mai da ita, kana gidanka din, sai ka dawo da ita in ba ta bar gidan ba. Amma duk sauran domin za ka fassara shi, la'allakum tuflihun, ku ji tsoron Allah domin ku samu rabo ranar alkiyama. Samun rabo kuma shine ka tsira daga wutan jahannama, ka tafi aljanna. Faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Duk wanda aka nisanta shi daga wutan jahannama aka shigar da shi aljanna, ya samu babban rabo. Rayuwar duniya rayuwa ce wato ainihin ta rudi. To wannan shine fassaran waɗannan ayoyin a gurguje kenan, wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa in ya tashi da daddare. Wannan addu'o'in guda hudu, duk wanda ka dauka kai babu laifi, sai dai wannan ayoyin galibi in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare ne zai yi nafila a lokacin yake karanta wannan ayoyin. Wannan addu'o'in kuma sune na tashi daga bacci a duk lokacin da ka tashi daga bacci ko kai su gaba daya ko kuma ka dauki daya daga cikin su kai zamu ci gaba du'a ulufi thawbi addu'an daura tufafi kaga yanzu idan mutai tashi galibi mutun zai kwanta yana kobe rigansa ko ina kobe tufafinsa sai ya kwanta daga shi sai mayafi ko daga shi sai wandonsa ko sai yan kananan kaya in ya tashi daga bacci ko yana bukatan ya same ya sa suturansa to yanzu ka tashi daga bacci kai addu'a abinda ke gabanka shine ka sa riganka to ga addu'an sa riga addu'an sa tufafi alhamdulillahi alladhi katani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa wannan shine addu'an sa tufafi addu'an kuma daga hadisin Anas bin Malik wato manzala ta sauce duk wanda ya karanta wannan addu'an Allah ta'ala zai gafarta masa ma taqaddama min dhanbihi abun da ya gabata na zanubansa gaba daya akwai ruwayan wa mata akara amma Sheikh Nasiruddin Albani yace wannan karin bai inganta ba wato duk wanda ya karanta wannan addu'an za a gafarta masa zanubansa da suka wuce gaba daya in ka zo sa riganka alhamdulillahi alladhi katani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa fasara shine alhamdulillah dukkan yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi katani hadha thawba wanda ya tufatar da ni wannan tufafin wato wanda ya fore min ya azurta ni da wannan tufafin da zan sa ko riga ne ko wando ko mayafi ko kurjalle ko hula ko takalmi ko ma menene ka gode wa Allah ta'ala da ya azurta ka da wannan tufafin alhamdulillahi alladhi kafani hadha thawba na gode wa Allah ta'ala da ya tufatar da ni wannan tufafin wa razaqanihi ya azurta ni da shi min ghairi haulin minni ba tare da wata dabara daga gare ni ba wala quwwa kuma ba tare da wani karfi ba wato in kaga ka sa riga ba dabaran ka bane ba karfin ka bane Allah ta'ala ne ya azurta ka don in dabara da karfi ne ba karfi wani ba wani ya fi ka dabara ba da rigar sawa wani ya fi ka karfi ba da rigar sawa to haka nan dukkan arziki na duniya gaba daya in abinci kace ma haka zaka fada za mu zo kan addu'an cin abinci Allah ne azurta ka da shi ba tare da dabaran ka ba tare da karfin ka ba yanzu ya kamata ka gode wa Allah akan haka wancan ya fi ka karfi amma Allah bai bashi ba sai baka sai ka gode wa Allah wancan ya fi ka dabara da iya neman kudi Allah bai bashi ba sai baka sai ka gode wa Allah ta'ala akan wannan to haka wannan addu'a ita ce addu'ar sa riga duk lokacin da ka sa ko bayan kai wanka ko bayan ka tayi daga bacci in dai ka kubo su kayan zaka canja to kace alhamdulillahi alladhi katani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa nagode wa Allah ta'ala da ya tufatar da ni wannan rigan ko wannan tufafin ya azurta ni da shi ba tare da dabara ta ba ba tare da kuma karfi na ba sannan wannan hadisin abun nan ahlus sunan suka ruwaito shi sai dai Nasa'i ne kawai bai ruwaito shi ba wato Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah duk sun rawaito hadisin kuma hadisi ne hasan hadisi ne ingantacce addu'a ta gaba du'a ulufu thawbin jadid wato wancan tsohon tufafi addu'a sa tsohon tufafi to ga kuma sabon tufafi in Allah ta'ala ya fore maka sabuwar riga in da ka sa ga abin da zaka ce Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu wannan ita ce addu'an sa sabon tufafi wannan kuma ya tabbata daga hadisin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in yayi sabon tufafi sai ya ambaci tufafin da sunansa in riga ne sai ce nayi sabon riga idan ainihin abun nan rawani ne sai ce nayi sabon rawani yau to in zai daura shi sai wannan addu'a addu'ar ga fassaranta Allahumma lakal hamdu ya Allah godiya ta tabbata a gare ka anta kasautanihi kai ne ka tufatar da ni wannan tufafin sabon as'aluka min khairihi ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan tufafin wa khairi ma suni'a lahu da alkhairin da aka san'anta wannan tufafin da shi ko saboda shi ma'ana da alkhairin da aka kera ko aka saka wannan tufafin da shi sannan wa a'udhu bika min sharrihi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin wannan tufafin wa sharri ma suni'a lahu da kuma sharrin abinda aka san'anta tufafin da shi ina neman tsarinka daga sharrin tufafin da sharrin abinda aka san'anta tufafin da shi kaga wannan addu'a tana da muhimmanci don kana marmarin kai sabuwar riga kila ta zame maka sharri ba alkhairi ba amma idan kai wannan addu'a ka gode wa Allah ta'ala to ka nemi alkhairin tufafin ka nemi tsare kuma daga sharrin tufafin alhamdulillahi ko allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu ya Allah godiya ko kuma yabo ya tabbata a gare ka kai ne ka tufatar da ni wannan tufafin ina roƙonka alkhairin wannan tufafin da alkhairin abinda aka yi tufafin da shi sannan ina neman tsarin ka daga sharrin wannan tufafin ko riga ko wando ko hula ko takalmi da kuma sharrin abinda aka yi wannan tufafin da shi in kai haka shikenan sai ka daura tufafin ka a cikin nutsuwa domin kai addu'a kafin ka sa wannan tufafin to nan gaba kuma in da ka sake sa tufafin sai kai wacce addu'a da muka fada الحمد لله الذي كفاني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة سيكي أمفاني دا وانتم أما فرقو ينا سابوتو وانا أدوان ذاكي ينكما ذاك ساكي ساشكما سيكي وشر أدوان دا مكفتا واتو أيمهن تفرقو سنسي الدعاء لمن لبث ثوبا جديدا الدعاء قوان دي دورة تفاتي سابو ميما نونا مغانا يدوم تنيي تفاتي سابو akwai bukatan kamata addu'a wato ba shi zai yi wa kansa addu'a kai ka maza shi yasa aka ce addu'a liman labisa thawban jadida wanda kuma du'a lufi a thawbin jadid wancan shi zai da kansa shi wanda wato ya samu sabon tufafi wannan kuma kai da ka san yayi sabon tufafi to ga irin addu'a da ya kamata ka maza shi ne sai ka ce tubli wa yukhliqu Allahu ta'ala wato wannan addu'an sahabbai ne suke yin sa suke yi wa me suke yi wa ɗan uwan su mu je sabon tufafi sai a ce tubli wa yukhliqu Allahu ta'ala ma'anar wannan shine tubli wannan tufafin zai Allah ma'ana Allah ya sa ya tsufa kana raye wa yukhliqu Allahu ta'ala kuma Allah ya baka meme yin wannan tufafi addu'an kana biyu ne wato farko addu'an kada tufafin ya lalace yana sabo kaga wannan riganka sabo a ce ya lalace kaga kai asara kenan to sai aka maka addu'a Allah ya sa ya tsufa sannan kuma idan ya tsufan Allah ya baka wani sabo kuma shi wannan tufafin shine ma'anar wa yukhliqu Allahu ta'ala sannan addu'an kuma ta kunshi kenan ka tsufa tare da ni ma'ana ka rayu har zuwa wannan tufafin ya tsufa kaga maka addu'a da nisan kwana ka maka addu'a nisan kwana ina ji Hausa ba su da irin wannan addu'an ko amma Fulani suna da shi suna cewa da hida jam wato ma'ana ya tsufa kana da lafiyanka ya tsufa kana da lafiyanka kaga wannan nisan kwana ake me ake roƙa maka kenan saboda haka Allah ya sa ya tsufa kana lafiya to kaga sabai suna roƙawa kansu ko junansu ko sabai ƴan uwansu waɗanda me waɗanda suke ainihin suke da sababbin tufafi Allah ya sa ya tsufa lafiya sannan kuma ya baka wanda yake mamayinsa wato wani irinsa sabo sannan sai addu'a ta biyu ko kamar sa wannan addu'an ko wannan addu'a ta biyu shine ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahida ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahida wannan kuma ya tabbata daga hadisin Abdullahi dan Umar yace manzala ta sama ya ga sayyidina Umar ya sa riga fara kan riga ce fara ya wanke rigansa ta zama kalkal ya sata sai manzala ta sama salatu wa sai tambaye shi yace jadidun am ghasilun wannan rigan taka Umar sabo ne ko kuma wankewa kai sai sayyidina Umar yace wankewa ne ba sabon tufafi bane to sai manzala yace masa ilbas jadidan ka daura sabon tufafi ma'anansa Allah ya azurta ka da sabon tufafi wa ish hamidan ka rayu kana mai abun yabo ma'ana Allah ya raya ka kana mai abun yabo kana mai kyawawan ɗabi'u wanda za a yabe ka da su sannan wa mut shahidan ka mutu kana mai shahada ma'ana Allah ya azurta ka da mutuwar shahada haka maza Allah ya wa sayyidina Umar wannan addu'a kuma wannan hadisin shi ma hadisi ne ingantacce wanda Ibn Majah ya rawaito shi kaga ilbas jadidan kaman umurni ne amma kuma ma'anarsa me ma'anarsa addu'a ne Allah ya sa ka daura sabon tufafi kenan wannan addu'an ana yin ta ga wanda ya wanke kayansa fes sai ya sa shi kaman sabo don manzo Allah ta sai ya ce wannan kan sabo ne ko wankewa kai to kaga in sabo ne sai kai wacce addu'an tubli wa yukhliqu Allahu ta'ala in kuma tsofo ne aka wanke shi fesin mutum ya goge ka hanzu ya sa fitashi ya fito da shi cikin sai ka ce masa ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahida ka daura sabo Allah ya sa Allah ya azurta ka da sabo kamar yadda ka sa wannan fesin tsofo Allah ya azurta ka da sabo sannan ka rayu kuma kana mai abun yabo wa ish hamidan ai mutum idan tufafinsa mai kyau ne abun yabo ne wato mai sa tufafi mara tsafta shi kuma abun kushewa ne saboda addinin musulunci addini ne mai na tsafta saboda haka kai ajonka haka ake so a addinin musulunci shi yasa Imam Malik yake cewa hattin siyabaka mastata fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu wa jadidu thawbika la yadhurruka ba'dama takhsha al-ilaha wa tattaqi ma yahrumu wa rasisu thawbika la yaziduka ri'atan 'inda al-ilahi wa anta 'abdun mujrim yace ka kyautata tufafinka domin tufafi shine ajon maza kuma da shine za a girmama ka a daraja ka to kaga shine malan wa ish hamidan kenan ka rayu kana mai abun yabo ana yin ba kai don tufafinka suka zama masu kyau kullun kana cikin tsafta Imam Malik yace sabon tufafinka ba zai cutar da kai ba matukar ka ji tsoron Allah ba zai cutar da kai a addininka ba tsofon tufafinka kuma jijjigegge da kake sawa kana ga kaman tsofanci kake ko zuhudu Allah wannan Imam Malik yace ba zai kara maka daukaka wurin Allah ba matukar kai bawa ne mujrimi kana sabon Allah to sa riganka wani godogodo ko wani diddigaggen tufafi ko mara kyau ba zai kara maka daraja wajen Allah subhanahu wataala ba saboda ka Allah yana duba zuciyar mutum ne to kaga manzo Allah ya alkaina Umar wannan addu'an wa ish hamidan ka rayu kana mai abun yabo sai kuma yace masa wa mut shahidan ka mutu kana mai shahada ma'ana sa shi ma Allah ya azurta ka da mutuwan shahada kuma duk wannan addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi su kuma sun karbu sai na Umar ya mutu yana mai ina mai shahada ba fagen fama ba yana sallah aka zo aka kashe shi wata ran dutsen Uhud manzala sama yana tare da Abubakar da Umar da Uthman a dutsen Uhud sai dutsen Uhud ya kama rawa yana rawa manzala ya ce a uskun ya Uhud uskun autarwa ihda ya Uhud fama alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidan kani zu dutsen Uhud ka daina rawa yana ba shi umarni sai don wanda suke kanka annabin Allah ne da siddiqi shine Abubakar da kuma shahidai guda biyu shine Umar dawa da Sayyidina Uthman sai dutsen Uhud ya nitsu to kuma haka Sayyidina Umar ya rayu abun yabo sannan kuma Ubangiji subhanahu wataala ya dauki ransa yana mai shahada ya dauki ransa yana mai shahada yana cikin sallah Abu Lulu atal Majusi ya zo ya kashe shi ya zo ya soke shi da maji ya faɗi saboda haka wannan shine shahadan da Sayyidina Umar ya samu sannan kuma ya rayu abun yabo idan ana maganan wato ainihin mai adalci a cikin shugabanni to ana misali da Sayyidina Umar sannan Allah ya azurta shi da tufafi kuma sabo a zamanin khalifancinsa an samu ganima sai aka riba wa kowa tufafin da zai yi abin nan gyauto kawai ko mayafi kowa ya daura ko kuma kai mayafi kawai ma'ana kamar a ce yaji bibbiyu aka riba Sayyidina Umar kawai shi kuma da ya fito zai khutuba sai aka gani shi da ya daura zani kuma ya yafa mayafi shi ya samu guda nawa kenan guda biyu sai ce wa ya kama khutuba a ɗiho wasma'u wa ɗiho ku ji ku bi sai wani ya tashi ce ba za mu ji ba ba za mu bi ba sai ka gaya mana ya aka yi kai ka samu tufafi guda biyu mu kuma kwaya ɗaya ɗaya yana amirul mu'minina fa khalifa shugaba na mu'minai gaba ɗaya ba za mu ji ba ba za mu bi ba sai ka mana bayani ya aka yi ka samu tufafi biyu mu kuma kowa ɗaya ɗaya shikenan sai ce ina Abdullahi dan Umar aka ce ga yace tashi ka musu bayani sai Abdullahi dan Umar ɗansa kenan sai ya tashi yace ni ne na bashi rabo na ya hada da rabonsa shi yasa suka zama guda biyu kaga irin shugabanni yanzu ne ba su iya kare kansu ba ka alama Allah ya tawalle to ne shi ne addu'a ne ilbar jadidan wa is hamidan wa mushahida na ji za mu tsaya ana mun samu wato ainihin awa daya saboda haka idan muka tashi kuma za mu ci gaba da fassara din watakila dogayen addu'o'in sun kare ko kuma wanda suke gaba ba su kai wanda suke baya wato tsawo ba sai dan kadan wanda ba za a risa ba insha Allah darasi na gaba karatun da ya zama zai yi gudu fiye da ainihin na yau za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan bai saba wa shari'a ba wannan kai ka dauki wani adadi ne wanda kake ganin zaka iya yi abinda zai saba wa shari'a shine ka dauki wata falala ka ba wannan adadin da ka dauka wannan kuma ba wanda zai zama baka da hujja a Qur'ani ko hadisi to wannan shine kuskure don al-fada'il la tanadu bil qiyas ba a yin kiyasi ba abu falala. In ka dauka kanka wani adadi da zaka dinga yi kai addu'a kowane iri ne yayi, akwai adadi manzo Allah yayi addu'a da adadi, wannan shi yake nuna ya halatta kai addu'a da adadi. To amma kar ka je ka bawa adadin da kai ka dauke shi ka bashi falala. Iya na manzo Allah ta sama wanda yace in kai kaza sau 100 kana da kaza, wanda zamu zo akan su sune wanda suke da falala, amma kai baraka kawo naka adadin kuma ka bashi abun nan ka bashi falala ba. Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah idan yana karatu ya karanta matsala ta rikice masa ya kasa fahimta, sai ya aje karatun yayi istighfari sau 2 sai ya ci gaba da karatun sa sai ga ya fahimta. Kaga wannan ko ba hadisi ne zo da cewa ai istighfari sau 2 idan karatu ya kakare maka ba, babu hadisi a kan, amma akwai hadisan da suke nuna zaka iya yin zikiri da adadi, sai dai kar ka bawa mai shi wannan adadin falala. Kuma dama addu'a ana yin ta ne bayan mai an yi aiki. In kai zikirin ka iya adadin da kake ga zaka iya yi, sai ka daga hannu ka roki Allah subhanahu wataala, babu laifi. Na'am.
Sannan yace tambayar sa ta biyu, malam kai bayani addu'ar shiga kasuwa, shin zan iya zuwa kasuwa kullum na yi addu'a domin na samu ladan ko sai bukata ta kai ni?
Zaka iya mana ka je ka shiga kasuwa don kai addu'a ka samu ladan, me zai hana? Domin abin nan ai bara mu kuntata abin da shari'a ta fada da shi ba. Abin da manzo Allah ya ce duk wanda yayi wannan addu'a in yazo shiga kasuwa za a bashi lada miliyon daya. To kuma ba za ka kayyade shi ka ce wai sai wanda bukatar sa ta kai shi kasuwan shine wanda zai samu wannan ladan ba. To wanda yaje yawo fa in yayi addu'a ba zai samu lada ba. Bare wanda yaje da niyan don ladan sa su yawa. Saboda haka ba dalilin da ya hana. Idan mu ce addu'an za a bashi ainihin wannan ladan, za mu zo akan addu'an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Idan mu ce wannan zai samu ainihin wannan lada insha Allah.
Wannan kuma yana cewa tambaya ta ita ce menene cikakken fa'idar la haula wa la quwwata illa billah da kuma hasbiyallahu wa ni'mal wakeel. Menene cikakken fa'idar la haula wa la quwwata illa billah, fadar ta kenan, da kuma hasbiyallahu wa ni'mal wakeel.
To kada in ce maka za mu iso wurin ko ba mu iso ba ko ba kanan. Hasbunallahu me na farkon shine hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billah. Ya zo hadisi la haula wa la quwwata illa billah yana maganin abubuwa 100 daga ciki, akwai yayi bakin ciki. Yayi bakin ciki zai yayi maka wani damuwa da take damun ka in kana la haula wa la quwwata illa billah. Wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dana an je yaki, kafirai sun kama shi a matsayin furzunan yaki, an rike shi ban san a inda yake ba, bakin cikin abun na damuna. Manzon Allah kuma yace ya dinga dina sai kawai sai wata ranga shi nan sai taho da danka, dansa ya lallaba ya samu ya gudu, kuma har ya ce ko ganima ya tafi masa da ganima, sun zama masu arziki da kawai billahi haula wala quwwata illa billah. Damuwa da ta dame ka ka karanta. Sannan hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi kuma yazo a hadisi amanu ne min kauli min kulli khauf, aminci ne na kowane irin tsoro, duk wani abun tsoro da ya tinkare ka to ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah ta'ala zai kare ka daga wannan tsoron. Kamar yadda Qur'ani ya faɗa allazina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Saboda haka abun tsoro ne ana ta tsara tsori ka kuma ba za ku iya da mutane nan ba, sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, shikenan sai Allah ta'ala ya ainihin kare su. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yansasun su, ga ni'ima ga falala ba wani mummunan abu da me da ya taba su. Na'am. Saboda haka annabi Ibrahim lokacin da za a jefa shi a cikin wuta, mutanen sa suka dauke shi za su jefa shi, Abdullahi bin Abbas yace ya karanta hasbunallahu wa ni'mal wakeel, sai Allah ya kare shi daga wannan wutan, yace ya na rukuni bardan wa salama ala Ibrahim. Aka ce ta zama mai sanyi, sanyin mai aminci, sai ta zama mai sanyi bata kone jikin annabi Ibrahim ba, duk wani abun tsoro to ka tinkare shi da hasbunallahu wa ni'mal wakeel.
Wannan yana cewa mala a cikin risala an yi magana kan dabbar da ta shaƙe da igiya, ko wadda aka jefa da sanda, ko wadda ta gangaro daga dutse bai halatta a ci ba. To malam, kamar zamanin yanzu wadda mota ta buge ta kamin ta karasa aka yanka ta fa, to me hukuncin ta idan aka ci halal ne ko haram?
To wannan dabbobin ya danganta. Idan mota ta buge dabba ta kai gejin da ko ka yanka ko kar ka yanka za ta mutu ne, to wannan yanka yanka ka yanka a banza ba za a ci ba kamar ake motsan ta dafa ta tare ba ta biyu ko ta fitar da hanjin ta waje ko ka yanka a banza ko da yana motsi don in ka bari ma mutuwa zai yaqinan galibin zato zai mutu ne amma in buge ta kai wanda a tunani kila inda za a yi jinyan dabban za ta iya tashi kai kuma sai kaga baka bukatan jinya sai ka yanka don in ka yanka za a ci kuma haka nan wanda ta gangaro daga saman ko wanda ta fada rami ko makamancin wannan wato wacce dabba abunda mota ta buge ita ce mauquza dan ubangiji ta Allah ya ce wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wama aqala as-sabu illa ma zakaitu Allah ya haramta al munkhaniqa wanda aka shake ta da igiya har ta mutu idan ta kai gejin da ko baka yanka ba moshe za ta yi shi tace wal munkhaniqa sannan akwai al mauquza ita ce wanda aka buge ta da sanda ko da mota ko da babur ko da keke nafe ko makamancin wannan ita ma in ta kai gejin da ba za ta rayu ba to ko an yanka ba za a ci ba sannan akwai al mutaraddiya ita ce wanda ta gangaro daga saman dutse ko daga ƙasa ta fada rijiya ta kai gejin da ko an yanka ba za a ci ba abin nan ko ba yin idan ba a yanka ba ma tabbas za ta mutu ko fi rinjayen zato ba za ta kai labari ba to in ka yanka ba za a ci ba sannan akwai annaziha wanda ƴar uwarta ta tunkure ta ta soke ta ta huda mata ciki gashi har hanji ya fito misali ko amma abin nan ba za alaman ba za ta rayu ba to wannan ko kayan ka ba za ta ci ba ba za a ci ba sannan kuma sai wanda sabau suka ci sune kura ko zaki ko damusa suka kada dabba suka ainihin fafe cikin ta ko tana motsi sun cire kayan cikin ko to riba ta biyu dai bangare yana motsi yanda ba za ta rayu ba to shi ma ba za a ci wannan dabban ba ko da an yanka shine ma'anan illa ma zakaitu ma'anan illa ma zakaitu illa ma adraktumuhu mustaqirral hayati fa zakaitumuhu sai abinda kuka same shi rayuwar sa tana nan tabbas kuka yanka to wannan ba haramu bane za ku ci amma wanda ba kuka same shi ko ba mustaqirral hayati ba wato rayuwar sa tabbas ta tafi in an bari ma in baka yanka ba ma tabbas za ta mutu ko mafi rinjayen zato za ta mutu to wannan kan ko ka yanka ma ka yanka banza ba za a ci wannan dabban ba saboda ka duk dabban da mota ta buge sai a lura a gani yaya take za ta iya rayuwa eh za ta iya yin hanyar jinyar ta to a yanka a ci don a futa da jinya wannan ko ya akai ba za ta yi rayuwa ba don an riga an gama zartar da makasanta irin illan da aka mata irin illan da dabban ba za ta taba tashi bane to wannan ka fatta ta kare ta kawai ko kayan ka kaci mushe idan ka ci wannan dabba din kamar yadda zuwa Qur'ani na'am
wannan yana cewa mallai idan zan yi addu'ar tashi daga bacci kuma ban haddace ba zan iya daukan littafin da karanta
zaka iya ai shine shi yasa dama aka yi shi dan karami zaka iya wanda zaka iya sawa a jifu saboda haka ka sa shi kana yana bakin filon ka kana farka daga bacci sai ka dauko sai ka kama karanta kuma in kana yi din insha Allah zaka haddace a haka yau kai gobe kai jibi a haka wata ran sai wai gari ba sai ka dauko littafin baka haddace haka nan ba tashi daga bacci ba kowace addu'a da baka haddace ba ka dauko hisnul muslim ka karanta wannan addu'a ne yau da gobe in kana yi zaka haddace kuma zaka iya sawa a jikin ka dinga tafiya ko kana kasuwarka misali addu'an shiga kasuwa baka haddace ba sai ka bude ka karanta sai ka shiga kasuwanka kowace irin addu'a duk abin da zaka yi sai ka karanta sai ka shiga ko kuma kai wannan abun babu laifi kuma a haka har ka haddace na'am
wanda yace malam ina so a taimaka a gaya min ayyukan da idan na lazimci aikata su zan dinga samun lada koda bayan raina wato koda na mutu assalamu
wassalam sunan wanda suka zo a hadisi idza mata ibn adam in qata amaluhu illa min salat sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu in mutum dan adam ya rasu duk ayyukan sa sun yanke sai guda uku ko ya zama sadaka ce mai gudana ka gina masallaci har ka mutu ana sallah a masallacin za a baka wannan ladan ka gina rijiya ana amfani da ruwan ka gina hanya ka yi rumfa ka dasa bishiya ana shan inuwanta ko ana cin dan itacenta duka wannan za a baka ladan ko da bayan ka bar duniya haka nan duk wani abu na wakafi ka gina gida ka ce miskine su zauna fi sabilillahi ko a bada haya a dinga riba miskine ko ka sai ne ta dafai ka riba fi sabilillahi ana karantawa ko qur'ani duka wannan ladan da ya same ka matukar ana amfani da wannan abu ko kuma ka bar ilimi mai amfani ka karantar da mutane suna aiki da ilimi za a dinga baka ladan ko bayan ka mutu kai rubuta littafi a zo ana karantawa ana amfanuwa da shi ko bayan ka bar duniya za a baka ladan ko kuma ka bar yaro na gari wanda zai dinga maka addu'a danka na gari da ka masa tarbiya yana ayyukan alkhairi za a baka ladan ayyukan alkhairin da yake kamar yanda za a bashi daidai waje da ba za a tauye naka ba sannan kuma gashi zai daga hannu ya maka addu'a Allah ya gafarta maka ka tafi ka bar duniya amma kuma ka bar lada shine na ayyukan da danka yake da addu'o'in da yake maka duka wannan da akai maka su a inda kake insha Allah
wannan mai tambayar na cewa malam na fara al'ada amma ban san yadda zan yi wanka ba
ka wankan al'ada da wankan janaba duk ɗaya ne babai da bambanci saboda kai yanda ake wankan janaba in al'adan ke dauke sai ki samu ruwa mai kyau wanda babu bai gurbata da najasa ko da wani abu mai farki ba ba da sabulu ba ruwa mai kyau ko da kike je ban daki ki wanke dukkan inda jinin nan ya taba ki tsarki in akwai wani inda jini ya taba ki wanke sannan sai ki ainihin alwala kamar yadda ake alwalan sallah sai ki sa ruwa hannu a cikin bokitin ki fitar da hannayen wato zaki wanke hannun ki sau uku kafin ki fara abin nan din amfani da ruwan shikenan ki tsarki duk inda kike so ki wanke hannun ki sau uku a waje kafin ki shigar da hannun ki cikin wato bokitin ko makamancin sa sai ki tsarki ki wanke jinin da ya taba jikinki sannan kuma ki yi alwala irin yadda ake alwala na sallah ki sa hannayen ki bi duka a cikin ruwan sai ki zo ki dinga mummurza gashin kanki sannan sai ki zo ki dauki ainihin wato ruwa ki wanke kanki sau uku sannan sai ki debo ruwa ki kwara a jikinki ki fara da hannun dama bangaren dama daga sama har ƙasa ki sake dawowa bangaren hagu daga sama har ƙasa ko ina jikinki ya zama ya taba ruwa idan kin kunce kitsonki haka aka fito saboda hadisan da suke nuna haka da kuma fita daga sabani in baki kunce kitsonki ba ma wankan hailanki yayi domin ba wajibi bane zance mafi inganci in ma ya zama mustahabbi ko kuma hadisin yana maganan wanda za ta yi wanka a lokacin da hailanta bai dauke ba don ta ji nishadin jikinta ita ne aka sunanta mata ta kunce kitsonta ko kuma ya zama mustahabbi ne ba wajibi bane saboda hadisin wato Ummu Salma wanda ta tambaya manzala sun haife ba sai ta warware ainihin kitson kanta ba sai dai idan an daure kitson ko gashin da wani zare ne wanda yake hana ruwa ya ratsa cikin gashin to wannan kuma wajibi ne a kunce wannan zare din na'am
to malam wannan tambayar ka dai sha bada alfarta amma kasantuwar ta ta karshe za a karanta ta yana cewa malam ana sayar da kaya 3000 a kasuwa kenan amma in zan bada kayan 5000 zuwa wata 4 ya halatta
sai ana ansan kwanakin bacin nace baran sake amsa ta ba kwanan da aka kawo ta ne saboda an tadi ba ai tambaya ba zan bada ansa yanzu ma kun fitine ne kuma ba zan sake bada ansan ta yawa in ka fahimta kai in baka gane ba ka ce kai abin da ka fahimta ba shikenan ma ni cewa ne ya halatta ba riba bane ka ware wannan kayan naira 500 in kudi a hannun in kuma bashi za ka dauka 1000 ne ya halatta a shari'a ba dalilin da ya hana daga alkurani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin cinikin da Allah ya halatta wa halallahu albai'a Allah ya halatta ciniki babu riba a ciki in kuma akwai riba ka zo kai bayani shubuhar da ta shige ka na cewa akwai riba sai mu maka bayani cewa wannan ba riba bane amma dai ya halatta kuma shekul islami ta mai ya cewa halal ne bi dalilin kitabi wa sunna wa ijma'il muslimi Qur'ani ya nuna halal ne don asali cikin ciniki halal ba kai ta karanta wani abu sai da dalili sunna mazala kuma ta nuna ciniki halal ne sannan haka nan duk malamai sun yi ijma'i irin wannan cinikin halal ne malamai ba gabata shine bai'ut taqsid yake ce masa bai'ut taqsid saboda ainihin bashi a kara maka malamai sun haka to ijma'i daga baya baya wasu sai suka ce wai akwai riba a ciki duk wanda yace akwai riba sai mutum yana dalili daga Qur'ani da hadisi da kuma ijma'in malamai idan shubuha ta shige mutum yace shiga inda yake ganin ta inda riban ta shiga to sai rubuto ya aiko sai a bashi amsa amma kawai a dungule na gaya maka kila kai kuma sai ka je kai tunanin wani abun ka daban babu riba ko da ko wani malami ya ce maka akwai riban babu riban ba wajen riban kuma hadisin da Sheikh Nasiruddin Albani ya kafa dai da shi akan cewa akwai riban ba abu wannan matsalan yake magana don hadisin bai atali fi bai atini ciniki biyu a cikin ciniki daya haramu ne manzon Allah ya hana wannan kuma ciniki daya ne in ma ka biya kuɗi a hannu naira 500 ko ka biya bashi naira nawa naira 1000 kaga ciniki daya kai ina son wannan kayan bashi to in bashi ne sai 1000 sai ka biya 1000 ciniki nawa ne ciniki ɗaya ne ba biyu bane, wanda ya tsaya kudi a hannu kuma shi kuma ciniki ɗaya ne shi ma. Amma a hana ciniki biyu cikin ciniki ɗaya da aka hana shi ne, yau ka zo ka sayi wannan kayan 1000 bashi a wurina, saboda kai kana buƙatan kuɗi. In ka zo ka tambaye ni in baka bashin 1000 ko 500 kai, ba zan baka bashin 500 ba. Amma inda za ka zo ka sayi kayan 500 a wurina akan 1000 bashi, zan iya sayar maka. To sai ka zo ka ce a sayar maka wannan kayan 1000 bashi, sai na sayar maka wannan cinikin ya halatta shi ne bai'ut tawarruk ake ce masa, bai'ut tawarruk. To inda zai zama ciniki biyu shi ne sai in ce maka, to yanzu dama na san kana buƙatan 500 ne, saboda haka ka zo na sayi wannan kayan naka 500, don in ka tafi ma sayarwa za ka je ka yi, don ka yi buƙata da 500 sai ka saye shi 1000. To ka zo yanzu na saye shi 500, shikenan sai ka kawo, sai in baka 500 ka je ka yi buƙatanka. In ka zo fiya na sai ka biya ni da 1000. To wannan shi ne ciniki biyu cikin ciniki ɗaya, haramun ne saboda riba ya shiga cikinsa. Ciniki na farko shi ne na sayar maka da tsada, kuma a wannan sannan sai na muka ƙara wani ciniki na biyu, sai na sake saya da arha a wurinka. Sai na ce na saye shi 500, sai na ɗauki 500 na baka, ba ciniki biyu ba kenan. Amma a zahiri ciniki ɗaya ne. Menene ciniki ɗayan? Shi ne na baka aron naira 500, yanzu in ka tashi biya na za ka biya ni da 1000. Wannan kuma riba ne, shi ne ainihin riba ma. Ashaddun riba, riban da ya fi kowanne zama haramun, amma sai aka shigar da ciniki a cikinsa aka yi wayo. To wannan shi ne haramun ɗin. Shi ne ma'anan kuma bai wal'ina, shi ne ma'anan bai a tani fi bai ati. Amma idan na sayar maka 1000 kai tafiyanka, wannan ciniki ɗaya ne, ban dawo na sake sayansa ƙasa da yanda ka saya ba, to ina ciniki biyu yake? In na sake dawa na saya ƙasa da yanda ka saya, na baka kuɗi ka mayar min da kaya, nan gaba kuma za ka bani kuɗi sama da yanda na baka. To wannan shi ne ciniki biyu cikin ciniki ɗaya. Amma in ka saya da tsada bashi, wannan ciniki ɗaya ne, ba ciniki biyu ba ne. To da haka wannan hadisin baya magana akan wannan kwata-kwata. Kuma asalin ciniki halal ne, ba za ka haramta ba sai kana da dalilin da ya haramta shi, sai kana da hujjan da ya haramta. Kuma na sha gaya muku cewa babin ciniki ya fi kowane babi wahalan fahimta a cikin fiqh, ya fi gado wahalan fahimta. Haka nan hadisan ahkam, hadisan hukunce-hukuncen shari'a, to hadisan da suka yi magana kan kasuwanci da ciniki sun fi kowane hadisi wahalan fahimta. Bana ka gaya kowa duk wanda ya san karatu. Shi yasa da yawa wani zai je ya fahimci wani abu wanda ba haka ba ne, kuma ya dage a kansa ya ce me, ya ce haka ne. Sai dai daga baya ya gane sai ya ce a to da ban fahimta ba ne, yanzu ga yanda abun yake. Wannan matsalan kafin in bada fatawa a kanta, sai da na yi bincike da yawa, na karanta, na tsake, na karanta a gaban malamai kala-kala, wanda na yadda cewa lallai sun san ciniki, sun san fiqh. Daga cikinsu akwai Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Ash-Shinqiti, wanda duk duniya a yanzu a zahiri ba wanda ya kashi sani fiqh. Na karanta babin ciniki a wurinsa. A zahiri a yanzu ba wani malami a duniya wanda ya kashi sanin buyu'a, abinda yake cewa fiqh ma gaba daya, ballanta na babin ciniki. A zahiri babu shi, mun karanta a wurinsa. Kuma wasu malaman sun karantar da mun bincika sharhin hadisin. Shi yasa nake bada fatawan, bana shakka cewa wannan cinikin ba riba bane, don ba fahimta na ne kadai bane, fahimtar malamai magabata da kuma malamai na yanzu wanda suka fahimci abu. To kuma kullum zai ta tambaya na, ana son in fasa saboda wani malami ya ce ba abin da ya ce riba ne, sai ba zan fasa ba. Inda ina shakka daga tambayan farko na biyu, zai je sake bincike, kuma daga ba zai zo ya ce a wata karon da kuskure ga yanda abu yake. Wannan haka take. To wanda ya baka fasafa ne wannan, to shi kuma fahimtar sa ne. Amma da za a zauna a tattauna da shi, insha Allah sai ya dawo daga wannan fatawan, ya dawo kan fatawan da malamai suka yi ijma'i a kanta, malamai magabata a kansa suke. Kuma haka nan malamai yanzu ma waɗanda suka fahimci fiqhun hadisin akan wannan matsala ɗin suke. Allah ya sa mu dace.
To daga ƙarshe akwai waɗanda suka rubuto tambayoyi masu yawa, amma ya kamata in tambayoyi suka yi yawa nan, in an faɗi cewar ana buƙatar addu'o'i afuwar ba tambayoyi ba, mahaliccinmu ya san abin da kowa yake cikin zuciyarsa. To amma kowa na so sai an bi karanta masa cewa wane yana da kaza, wane yana da kaza, lokaci ba zai bayar ba. Amma yanzu akwai masu bukatu kamar uku. Akwai rasuwa wadda ake bukatan yan uwa su taimaka da addu'a ga mamacin, akwai wanda ya fita nema na kasuwanci da fatan Allah ya sa masa albarka cikin abin da ya fita nema, akwai mai ciwo na bawali fizarin kwance yana neman yan uwa su taimaka masa da addu'a. Wannan mun faɗi saboda takaitaccu ne, da fatan yan uwa wasu lokuta in sun ji an yi wannan lafazin cewa akwai masu addu'a suna bukatar taimako, sai haƙuri. Sun san Allah madaukakin sarki ya ji bukatun su da fatan Allah ya sa mu
dace. Allah ya sa mu dace dukkan wanda suka tuwo addu'o'i Ubangiji subhanahu wataala ya fiya musu bukatun su alkhairi, shi ma wannan mamacin Allah ya gafarta masa. Sannan wannan karatun da mu gobe ba za mu yi ba, saboda akwai karatun malam malami da yake yi gobe, sannan kuma ni ma akwai karatun da nake bayan sallar isha a gobe, amma ba zan gaya muku a ina ba ne don kar ku je. Ya isa haka iya wanda ake zuwa nan. Saboda haka ba za mu yi karatu ranar Talata ba, gobe kenan. Amma ranar Laraba da Alhamis kuma akwai karatu. Ka zo ran Laraba za ka iya, sannan ran Alhamis kuma dama ranar zuwan ka ne, ka zo a yi karatun da kai. Ran Alhamis ɗin kuma sai ya sake faɗan wace rana da wace rana ne kuma za mu yi karatu wannan littafi. Har mu karanta abin da ya sauƙaƙa sai mu rufe, sai kuma in bayan azumin Allah ya kai mu. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسي مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ان كان موسيا فاغفر في لسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.